Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilahaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da fara'a da nomad da zallo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma biyo hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 17 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
An saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za a saurari karar da shugaban bangaren yan adawan kasar Zimbabwe ya shigar na kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar. Rasha ta soki sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin kasar ta da na China da Singapore. Yan sandan Uganda sun kama wasu mutane da ake zargi da hannu a kisan wata mai wa'azi.
Tukanin labaran kenan. Hukumar zaben Najeriya ta ce mai yuwa in Najeriya da ke waje su yi zabe, amma ta karyata cewa ta bawari naira biliyan 6 don ciyar da yan sanda.
Duk wanda za su yi aiki a turin da ake zabe su ne muka yi tanadin kuɗin da za a ba su na cin abinci da kai biliyan 6 ba biliyan 4 ne da 600.
Hukumar yan sandan Najeriya kuma ta kare dalilinta na tsare wakilin jaridar Premium Times.
Saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye, wani abun idan ka faɗa zai iya kawo lai, wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki.
Za a ji ƙarin haske game da mutane uku da ruwa ya ci su a Agadez Jamhuriyar Nijar kamar rakoce ranar Juma'a. Jumai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyar mai mulki da ta yin adawa a Zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin kasar ta saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren yan adawa ya shigar wacce ke kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. Shugaban yan adawa Nelson Chamisa ya sha kai a hannun shugaba Emmerson Mnangagwa da ƙuri'u ƙalilan, amma jam'iyyarsa ta yi ikirarin cewa an tafka babban kuskure a lissafin ƙidaya ƙuri'un. Saboda haka yana neman a sake sabon zabe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Sai dai lauyoyin Mnangagwa da hukumar zaben kasar sun gabatarwa kotun takardun neman a yi watsi da karar ta yan adawa domin a ce wasu sun makara wajen shigar da karar. Yanzu haka kotun na da kwanaki 14 daga ranar Juma'ar da aka shigar da karar ta dauki matsaya kan wannan shari'a. An dai dakatar da bikin rantsar da Mnangagwa har sai kotun ta yanke hukunci. Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin kasar ta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba Amurka ta saka takunkumin akan kamfanoni uku domin ladatar da su saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa kaucewa takunkumin kasa da kasa da aka kakaba mata. A jiya Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake buƙatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nuclear na Koriya ta Arewa. Hukumar Moscow sun ce takunkumin za su iya kassara tattaunawar kwance ɗamarar makaman nukiliyan Koriya ta Arewa da aka sa a gaba. Amurka ta zargi wani kamfanin kasuwancin China da abokin hulɗarsa na Singapore da yin wasu takardun bogi waɗanda suka taimaka wajen sauƙaƙa safarar barasa da tabar sigari zuwa Koriya ta Arewa. A ɗaya ɓangaren kuma sakataren baitul malin Amurka Stephen Mnuchin ya ce Amurka a shirye take ta sake kakaba wasu sabbin takunkumi akan Turkiya muddin ba ta saki ba American pastor nan Andrew Branson daga ɗaurin talala ba. A jiya Alhamis Mnuchin ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yayin taron majalisar zartarwa da suka yi da shugaba Trump wanda ya samu halartar manema labarai. Tsatsamar dangantakar shugaba Trump da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗaɗa a jiya Alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida, matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga suka da Trump ke yawan yi ma kafafen yaɗa labaran ƙasar. Aƙalla jaridu daban-daban 350 a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na nuna goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi a Amurka. Matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake yawan zargin kafafen yaɗa labarai babu ƙaƙƙautawa kan cewa suna yada labaran bogi inda campaign din ya musanta ikrarin da Trump din ke yi na cewa su ne makiyayin al'ummar Amurka. Aji Alhamis Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa kafafen yada labarai masu watsa labaran bogi su ne jam'iyyar adawa a Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun tarayya a birnin New York ta tuhumi wasu 'yan kasar Sin su 22 da laifin fasakorin wasu jabin kayayyaki zuwa nan Amurka, waɗanda aka yi kiyasin kuɗin su zai kai kusan dala Amurka rabin biliyan. Kayayyakin na jabu sun hada da kayan kawa da suka yi fice kamar na jakar Louis Vuitton da jakar adana kuɗi a aljihu da aka fi sani da wallet ta Michael Kors da kuma turaren Chanel. A jiya Alhamis aka cafke mutane 21 da ake zargi da hannu a wannan almundahana. Attorney General na Amurka ya ce waɗanda ake tuhumar ana zargin su ne da fasakorin kayayyakin da aka hada a China, waɗanda na jabi ne da aka shigo da su ƙasar cikin kwantena-kwantena a matsayin ingantattun kaya, aka kuma sauke su a tashoshin ruwan New York da New Jersey. Baya ga tuhumar da ake musu shigar da jabin kayayyaki, ana cajin mutanen da laifukan ɓoye kuɗaɗen haram da yin almundahana a fannin shige da fice a Amurka. 'Yan sanda a yankin yammacin kogin Nilo a Uganda sun kama wasu 'yan ƙasar Sudan ta kudu su uku da ake zargi da hannu a mummunan kisan da aka yi wa wata fasto a ƙasar a makon da ya gabata. An kashe mai wa'azin ce a sansanin 'yan gudun hijira na Fagiryanya da ke gundumar Anjumani. 'Yan sanda sun faɗa muryar Amurka cewa an jefe faston ce da duwatsu da tsakar rana a wani hada-hadar wato a wajen wata kasuwa. Mai magana da yawun 'yan sanda a yankin na yammacin kogin Nilo, Superintendent Josephine Angusia, ta ce wani gungun mutane ne ya kashe fasto Bunyan Margaret mai wa'azi a cocin Mujami'ar Victory Church wacce ke ayyukanta a gundumomin da ake kira Anjumani da Mayu a ƙasar ta Uganda, bayan da wasu shugabannin Kristoci mabiya ɗarika a Majalika suka yi zargin cewa ita mai ya ce.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Abuja, Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta ce 'yan Najeriya da ke kasashen waje na iya zabe, amma Abu Umar gari.
Hukumar zaben Najeriya ta bayyana matsayin 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare kan zaben 2019. Kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna ya bayyana cewa hukumar zaben na fatar waɗanda ke ƙetare za su samu damar yin zaben, duk da hakan baya cikin dokar zaben da ake amfani da ita.
Yan Najeriya da suke kasashen waje za su iya yin zaɓe, amma doka na gudanar da zaɓe har yanzu bata yi ba tanadin wanda 'yan Najeriya da suke kasashen waje su yi zaɓe, kuma dole a yi ne ta aiki da doka.
Akwai mutane da yawa waɗanda sun yi katin zaɓen nan sun yi rajista, amma har yanzu ba su je sun karɓa katin zaɓen su na dindindin ba. To ta yaya kuke ƙoƙari don ganin cewa an raba wa kowa katinsa don kowa ya samu damar kaɗa ƙuri'a a zaɓe mai zuwa?
Muna faɗakarwa, muna kuma gaya mutane muhimmancin katin dindindin na zaɓe.
Game da raɗe-raɗen kashe naira biliyan 6 don baiwa 'yan sanda abinci a lokacin zaɓe, Muhammad Haruna ya ce kuɗin ba su kai haka ba, kuma ba 'yan sanda bane kadai.
Duk wanda za su yi aiki a turin da ake zabe su ne muka yi tanadin kudin da za a ba su na ci abinci, kuma mutanen da za su yi wannan aikin miliyan 2 ne da kusan 700,000. So in kika yi lissafin bai kai biliyan 6 ba, biliyan 4 ne da 600, miliyan 2 din nan da 700, zabe ha guda biyu za mu yi na farko shine na shugaban kasa da ma'ayan majalisar tarayya, bayan sati biyu za mu zo mu yi na gwamnoni da 'yan majalisar state. So wannan tanadin da aka yi shi ne saboda wannan ne, kuma banda cewa guda biyu ne yana iya mashin biyu, in an samu wani dan matsala dole za mu sake yin wani, ko da ba duka kasan gaba ɗaya ba, kila wasu state an samu matsaloli dole INEC sai ta koma ta kammala zaben. To duk wannan shine muka yi tanadi.
Yan Najeriya da dama na nuna halin ko in kula ga karbar katin zaben su bayan sun bi dogon layi sun yi register. A Abuja kadai akwai fiye da mutum 50,000 da basu karbi katin zaben su ba. Hawwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ga da Hawwa, har yanzu dai muna Abuja inda ake ci gaba da cece kuce kan tsayar wani dan jarida Hassan Maina kaina gare ka.
Duk wanda ya aikin jarida da horo irin wanda aka baiwa dan jarida na gaskiya, ya san cewa akwai hanyoyi da ake bi na bayyana bayanai ga duniya. Saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye, wani abun idan ka faɗa zai iya kawo yaki, wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki ko kifar da gwamnatin da ke kan mulki. Waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi tsantsan.
Kakakin Sufeta Janar na ƴan sandan Najeriya kenan, Bala Ibrahim. Ke magana kan ci gaba da tsare dan jaridar nan Samuel Ogundipe na jaridar Premium Times wanda rundunar ƴan sandan Najeriya ta kame bayan da ya samu tare da wallafa rahoton da shugaban ƴan sandan Najeriya ya mika wa mukaddashin shugaban kasa Professor Mi Oshinbajo kan rawar da Malam Loldore ya taka wajen tura jami'an DSS suka mame majalisar tarayyar Najeriya. Kungiyar Amnesty International ta yi watsi da ikirarin ƴan sandan Najeriya inda kakakinta Malam Isa Sanusi ya min karin bayani.
Ba wai magana ce ta wata takarda tsakanin mataimakin shugaban kasa da Sufeta Janar na ƴan sanda ba. Magana ce ta ana so ne a ragar ƴan jarida.
Kungiyar ƴan jaridu ta Najeriya wato NUJ ta rubuta wata zungulurriyar wasiƙa zuwa ga mukaddashin shugaban Najeriya inda ta nemi ya sa baki.
Shaibu Usman Leman shine sakataren kungiyar ƴan jaridun Najeriya.
In za a je kofi ne da ya kamata a yi shari'a yadda ya dace, ai ba mu da matsala da wannan. Amma a daina kama ƴan jarida ana muzgina mu sai an gallaba za mu su azaba sai a kai su kotu, ba daidai ba ne.
Amma kakakin shugaban ƴan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya ce batun nan fa yanzu babbar magana ce.
Ita irin kuma ƴan sanda ba ta riƙe da shi, ai an kai shi kotu, maganar yanzu tana kotu.
To sai dai kuma kamfanin jaridar Premium Times ta bakin ɗaya daga cikin manyan jami'anta Malam Sani Tukur na cewa
amma ta wani tsari aka bi aka tafi kotu. Abinda dokar ƙasa ya ce duk wanda ka kama ka tuhumce shi da wata abu yana da ikon ya nemi lauya ya kare shi, ko suka tafi a ɓoye suka kai wani kotu. Kotun ma an tashi ba kowa daga alƙali sai ma'aikacin sa guda ɗaya, aka ce alƙali ya ce a kai shi a aje shi sai bayan kwana biyar a dawo da shi.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda ministan lafiya na kasar Dr. Ilyas Idi Mai Nasara yayi bayani ma wakilin mu a Yamai Suleiman Muna Barma kan yadda ruwa ya ci wasu mutane uku a kauyen Tabelot na yankin Agadez da cewa
ni lalle ambulance din Tabelot te da yazo shi shofar din ya ga ruwa, mutane sun tsaya mai sai kunduma ciki motar ta da su shi kadai heda da likita da dan malati da wanda arake da shi ruwa sun katai da su mai an samu yanzu gawa biyu yanzu guda biyu an samu dan malati da accompagnant yanzu infirmier din ci a ba samu har yanzu tunda deja equipe din minister ta yi kiti a Dijon sun ta SJ ya tai dan maga wanda za a yi talwa ko cikin me kake baka faɗa ta balle in ta dukon nan ba taiwa talwa ta duko kai ko ganin ta an kai ta wara baka shiga cikin ta ya ga motar na da ƙarfi kuma ya zauce gani
to a shirin mu na hantsi za a ji cewa wasu kungiyoyi sun yi alƙawarin taimaka ma manoman Najeriya rage asara ko me yasa.
Kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi 40 cikin 100 na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin Sahara na Afirka da kashi 50 cikin 100 na adadin kayan marmari da tumatir da dangoginsa suna salwanta bayan nanarsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin wannan rahoton. Yanzu kam bari Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yawa masu sauraron mu assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita za mu fara ne da wannan wasika da muka samu daga wajen Ashiru Lawal na goma.
To
ruwan baure a can karamin hukumar Gusau jihar Zamfara.
To
yace yana son a tambaye ka a amfanin shisha da kuma lofe da mutane ke sha domin wai ana cewa suna magani. To in shin haka ne maganin ne suke a jikin dan Adam kuma menene bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana da illa ga jikin bin Adam? Da farko likita ka san ko meye shisha?
Shisha kin san shisha irin abu mai bututu wanda ake sa hada shi da wannan gora da hakin taba a sama wanda ke shiga ta wani ruwa sai mutane su zuka ta wani bututu. To shisha din kenan Hajiya.
To shishan kaman yanda ake sa lofe ne ake sa garin taba ko ko ana hada da wani abu?
Ana hada shi yawanci aka hada shi wadansu suka hada shi da kaman da zuma aka hada shi da abubuwa da yawa din ya sa ya kanshi ko ya dadi in ka shaka.
To
haka suke hada wadansu suna hada shi da kaman zuma da irin su cinnamon da ne da abubuwa da yawa zai sa shi ba zai wari kaman taba ba amma duk in ka shake shi ka zuke shi zaka rinka jin dadin shi a baki.
To
haka ake domin shi yanda ake hada shi a saman shi za a samu wanda za a sa kaman bututu ne mai tsawo haka.
To
a gefen bututun akwai inda aka harada inda su waɗannan abubuwan da ake zuka da su suke fitowa. To a saman shi ake sa taba din wanda aka hada da abubuwa. To za ta rinka kona sai hayakin shiga ta cikin ruwa. Yanzu hayakin shi shiga ta wani ruwa to cikin ruwan ne ake shaka.
To
yanda yake kenan. Shine ake kiran shashi shisha, wadansu suna kiran shi hoka, wadansu suna kiran shi habu babu. Gwagwan na gel duk sunayen suke na Hajiya.
To game da tambaya cewa wai suna magani.
To wannan abu Hajiya bai maganin komai.
To
to na farko abinda kake shaka din ai takataba ne nikotin da turin da muke kiran shi. To shine ake shaka amma shi ma wani lokaci masu ilimin kiya suka ce domin kin san mutane na zama a cikin kamar a wuri kamar a daki ake zama inda ake shaki iska.
Eh
za ga mutane kamar uku ko hudu suke shaka daga bututu daga wuri daya.
Bututun guda daya sai mutum uku wannan ya shaka ya ba wannan ya shaka.
Kamar shi wannan goran ana hada kamar su bututun kamar uku ko hudu ake hada ma gora daya.
To sai wannan ya shaka ta nan.
Ko ana nashi yana rike yana shaka.
To
haka suke sai ko ana zaune kaman dai yan uwa ne ko abokai ana hira ana shaka haka ake yi.
To ba amfani ga jikin mutum. To yayi tambaya da yace menene bambancin su da sigari wannan shisha na?
Ai bambancin shi ba wani bambanci haka domin sigarin ana kona ta a sama ta sai hayakin shiga cikin wannan shugora din yanda zai kuma ka shake ta bututu. To illar sa Hajiya kin san wannan mutane kan zauna wurin minti 45 zuwa daya suna shaka. To suna shakan su din nan banda wanda suke shaka su kuma waɗanda suke kusa da su suna shaka suna fura hayakin a iska suna sake shaka. Aka ce masu zama kamar minti 45 zuwa daya sukan yi kamar wanda ya sha sigari kamar guda 100 ne ko 40 ma hada 50 zuwa 100 domin ka in ka dade a wurin kamar ko lokaci kana ƙara shakan wannan abin sigari nikotin din yana shiga jinin ka Hajiya.
To ana iya cewa ya ma fi sigari illa kenan?
Ko ya fi wasu sigari illa.
Subhanallahi. To ina ganin
yanda mutane kin san mutane ba shi da warin sigari kuma kana shakar kana yana dan dadi a baki.
To saboda haka ba san
abubuwa da
saboda haka ba san illarsa ba. To ko zaka bayyana mana wasu daga cikin illolin nan ko kuma cututtukan da ke da alaka da wannan shisha din?
To shisha din kamar yanda abubuwan da sigari ke sawa su sankaran makogoro, sankaran baki, sankaran harshe da irin wahalar numfashi da sankaran mafitsara duk yana kawowa. kuma wannan abin kuma wani illarsa kuma da yake da shi akwai abubuwa da suke cikin sa wanda ake hadawa da ake kona dinnan da turanci ana kiransu heavy metals wadansu irin abubuwan rukunoni ne dake ciki su ma dinnan kuma suna da illa a jikin dan
adam suna da nasu illan kuma
eh suna da nasu illa a jikin dan adam
a saboda haka da illar su da kuma na taban da aka sa sun hadu
duk sun hadu eh ko da ke yawanci mutane suna tsammani ba shi da wani illa amma masu bincike sun suna bincike yanzu ma ana gargadin matasa duk matasa sun fi amfani da wannan abin ana gargadin mutane su rage sha domin illar sa yanzu ake ganewa domin mutane suna tsammani ba shi da wani illa domin zaka zauna ne ka sha kai haka amma domin dade wanda ake shakan sa a wuri daya shi illar sa ke shi
to low paper ya wato shishin ya fi lofe kenan ma
eh domin kin samu lofe ko sigari zaka sha kaman sigari in zaka sha sigari ai minti hudu ko biyar ka karshen kara daya
to haka kuma lofe kenan
eh haka lofe ba a dade amma wannan zaka dade yawanci wasu zama wurin suka yi urawa eh suna shakan shi a shaka ai magana a shaka to kuma zaka shaka ne shiga cikin huhunka yawanci yadda suke yi kenan
yana bugarwa ne yana sa maye ne kaman giya
a bai sa maye amma shi wannan abubuwan da ke cikin sa kaman abubuwan da ke cikin sa gari haka bai sa maye amma duk abubuwan suke ta taruwa a cikin dan adam
to Allah ya sauke
amin amin
to likita game da wannan shisha na akwai wani karin bayani da zaka mana
eh to wannan kin san shisha din nan ai ba da gurare su ma da gabar ta tsakiya ne
kasashen Laraba kenan
kasashen Laraba irin su take din nan da Iran nan ya soma
to
daga nan sai ya soma yaduwa zuwa irin su Turai sannan ya soma zuwa kamar America kuma ya zo kasashen mu
to Allah ya sauke
amin amin to Hajiya ma ko inda wannan ya fito yanzu ana wayar mu mutane da kai da su daina shan wannan abin inda kamar yanda muke
saboda an gano illa da ke tattare da yin haka
eh saboda illa an gano haka hajji shi yasa ake bude mutane kai yanzu su daina shan
sa ana wayar musu da kai to Allah ya sauke
amin amin
a koda yaushe masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira
eh gaskiya ne hajji
ina fatan shi malam Ashiru lawan na goma ruwan baure da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita mun ji illar shisha
to Hajiya
to shi kuma Abdullahi Sa'idu Abdullahi da Maturu yana son ya san wai amfanin cin namijin goro da kuma illarsa
to cin namijin goro da Hajiya yanda kaman abin da ke cikin kaman goro wanda muke ci kowane lokaci shi daya din nan to akwai abubuwan da ake kaman kafin da sauran da ke ciki to irin shi wannan to shine ke sa in yasa zaka ga kaman baka bacci da sauri da sauransu to cin shi dai bai kamata wuri ya cinka cin shi da yawa ba kuma kana da ciwon zuciya kuma bai kamata ka rinka cin shi da yawa ba
to yana ƙara sa tsananin ciwon ne
eh domin kin san caffeine da abubuwa haka sukan sa zuciyar mutum lokaci ke ƙara sauri
to shi ma namijin goro yana da caffeine ne kaman goro
eh yana kaman eh yana da shi kaman goro eh Hajiya
to a saboda
mutum zai ci a hankali eh
a saboda haka in dai za a ci kada ranka da han kada a rika ci a fiye da kima kenan
eh gaskiya ne eh gaskiya haka yake Hajiya eh
illar da ke tattare da cin goro shine kuma yake tattare da cin namijin goro
eh
ko akwai bambanci
a ba wani bambanci ɗaya suke Hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wannan tambayar akan cewa me ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi wannan tambayar ta fito ne daga wajen Hussein Abba daga can jihar Bauchi
to abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin ɗan adam
to
rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta akwai wani ciwuka kamar irin ciwon shuga wani lokaci yana rage damshin fatar jikin ɗan adam to wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rika sa irin kamar mai wanda ke rage fitar damshi daga jikinka wanda ake kira moisturizing agent kenan da turanci to waɗanda sukan ƙara damshin kafar amma in kafan ta cika tana bushewa ko wani lokaci tana tsagewa musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da sauran suna tsagewa to akwai rukunin abin da ke jikin da ke sa ƙara ƙarfin jikin ɗan adam da baka da shi
To kuma wannan matsala ta fi faruwa lokacin sanyi ne? Dan ya ce lokacin sanyi.
Indai kana wannan naka na faruwa kon lokacin ne na rukunin da muke magana, amma in lokacin sanyi ne rashin damshi din nan shi irin mai din nan da ake shafawa, to dole ka rinka amfani da shi wanda zai ƙara damshin fatar jikinka. Domin lokacin sanyi kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan bashi da ruwa a cikin sa. So in iska ta buke fatar jikin sai ta busar da fatar.
To
abin da ke kawo shi kenan.
Saboda haka
kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen Turawa, shi yasa wannan lokacin kan sa mutum ya rika samun irin mai wanda ke ƙara damshin jikin sa.
To kai bayanin fatar mutum kenan. To rashin tsafta yana da nasaba da haka?
Rashin tsafta ma yana kawo wannan haja, shi yasa wannan lokacin dole ka wanke fatar da kyau sannan ka sa shi wannan da ke ƙara damshin jikin.
To ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani. To ya sake wata tambaya.
To Hajiya.
Yace yaro ne lafiyayye, ana zaune kawai sai fara kumbura duk jikinsa gaba daya tun daga fuskarsa har kafarsa. Wannan wani irin ciwo ne?
To wannan Hajiya, akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace, amma wannan dole kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar ba sai an bincika Hajiya.
Wannan likitan yara zai kai shi ko ko
wani likita? Wannan likitan yara zai shi amfani Hajiya domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan Hajiya.
Ba za a sani ba kuma
sai an yi bincike.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kan ga wani sako.
Ina kasancewa sashen Hausa na muryar Amurka ya dada fadadawa game da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa.
Da gaske kake?
Habawa, ai zaka samu labarin wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abin ya fice kai har ma samun shirin da nasu duk zaka samu a shafin dandalin VOA.
To ya ake shiga wannan shafi?
Ta kwana gidan sauki mutumina, dauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dandangona www.dandalinvoa.com. Ku sha mamaki, ga sauti, ga video, kai abin ba a cewa komai.
Dandalin VOA, duniya a tafin
hannunku. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Jam'iyya mai mulki da ta yan adawa a Zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin kasar ta saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren yan adawan ya shigar wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. Shugaban yan adawa Nelson Chamisa ya sha kai a hannun shugaba Emmerson Mnangagwa da kuri'u kalilan, amma jam'iyyarsa ta yi ikirarin cewa an tafka babban kuskure a lissafin kidayar da aka yi. Saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakaba wa wani kamfanin kasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba Amurka ta saka takunkumi akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa kaucewa takunkumin kasa da kasa da aka kakaba mata. A jiya Alhamis mai kata harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na Koriya ta Arewa. Tsatsamar dangantakar shugaba Donald Trump da kafafun yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗaɗa a jiya Alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida, matakin da ba taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga sukar da Trump yake yawan yi ma kafafun yaɗa labaran ƙasar. Akalla jaridu daban-daban 350 a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi. Matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake yawan zargin kafafun yaɗa labarai babu ƙaƙƙautawa kan cewa suna yaɗa labaran bogi. Wata kotun tarayya a birnin New York ta tuhumi wasu 'yan ƙasar Sin su 22 da laifin fasa ƙorin wasu jabin kayayyaki zuwa nan Amurka.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu sallama da ku. Muna taya iyalan Alhaji Suleiman Yusuf Fanta murnar ɗaurin auren 'yarsu Nabila da angonta Yunusa Shu'aibu gobe bayan sallar Juma'a, gobe Juma'a kenan a unguwar Rogo Jos. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Sannan muna yi wa Alhaji Umaru sarkin dawakin mai Sudan da iyalan Alhaji Sani sarki ta'aziyar rasuwar shi Alhaji Sani sarkin wanda ya rasu shekaran jiya a garin Kwatagora. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma bada dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad da ya karanta wannan labaran duniya da CB wanda ya haɗa mana sautin da injini mu na wannan lokacin David Magnus. Ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.